بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد من أبوديا الله سبحانه وتعالى يكون يكومي وندسي يكون سادة دسا أجار يورمو زوا وانا يمتي ندي تنين 27 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da 16 ga watan 3 miladiya 2026 Allah ya kawo mu domin ci gaba da gabatar da tafsirin mu na Al-Qur'ani mai tsarki da muke a daidai wannan lokaci. Idan yan uwa ba su manta ba, jiya mun karkare karatu wato karshen suratul Jafiya wannan muka ce yau kuma insha Allah za mu tashi farkon suratul Ahqaf. To wannan sura ta suratul Ahqaf ita ce sura ta 46 wato a cikin jerin surorin Al-Qur'ani a wajen wato in ka dauko lissafin su daga Baqara kayo kasa kuma amma a wajen sauka ita ce sura ta 63 a wajen sauka ta 63 amma a jerin yadda aka jera ta Al-Qur'ani ita ce sura ta 46 sannan wannan sura gaba dayanta a Makka aka sauka da ita an banda wadansu ayoyi guda uku. Akwai fadin Ubangiji qul ara'aytum in kana min indillahi da kuma fasbir kama sabar qul azmi min ar-rusul da fadin Allah wa sayyidul insani bi walidayhi. To waɗannan ayoyi guda uku su ne wato suka tabbata an sauka da su bayan hijira, wato su ana musu laƙabi da madaniya surorin Madina tunda sun sauka bayan hijira ne. Amma sauran surar gaba ɗayanta wato ta sauka wato kafin hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, shi yasa malakabin ta ya zama wato sura makkiya. Wannan sura ta suratul Ahqaf a jerin sauka ta sura ta 65 ne, a suratul Jasiya ce ta 63 ita ta 65 wato ta sauka bayan suratul Jasiya kafin kuma suratul Zariyati. Tsakanin suratul Jasiya da suratul Zariyati aka saukar da wata suratul Ahqaf. Kuma ita wannan sura tana da ayoyi 35 a bisa maganganun malaman Kufa, amma sauran malamai da suka kama malaman Makka, Madina, Basra da Sham dukkansu sun ce wato ayoyi 34 ne. An kira ta da suratul Ahqaf. Al-Ahqaf din nan wato wani guri ne, waɗansu wani wuri ne, wato wani rukukin jeji ne, forest ne, a inda waɗansu mutane daga cikin a yankin Yaman daga cikin mutanen kusa da cikin al'ummar annabi Hud ne da Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu, mutanen da Allah ya aiko musu annabi Hud, to a cikin wannan al'umman ne to mutanen wa'annan yankin suna ake ce musu Ahqaf. To wayannan su ne wannan sura take tattauna wato labarinsu. Garin yana nan kusa da Yemen a yanzu. An ce wuri ne wanda yake mai ruwa, mai manyan bishiyoyi, mai wasu kace Ahqaf rijiya ne, wata rijiya ce wadda tun da suke mutanen garin a tarihinsu ba ta taba kafewa ba. Saboda haka sai ya zama duk inda ake neman ruwa wato wannan rijiyar ake zuwa idan ruwa ya wahala a yankin, sai ya zama sun yi wuri sun zauna a wannan wurin. To wayannan mutanen ne Allah ya aika musu annabi ya zo ya kira su. To shi ne wannan sura wato ta kawo kisar wannan guri. To shi ne malai yake cewa to wannan sura kamar yadda muka ce ayoyi guda uku nan su ne ayoyin da suke sun sauka a Madina, amma sauran ayoyi 31 ko 32 wayannan wato sun sauka dukkansu a Makka ne. Ita ma ta buɗe karatunta da sauran yadda surorin da suke wanda ake ce musu wato zata hawamin suke buɗe karatunsu, haka ita ta buɗe ita ma da kurmin baki ko kuma kuramin bakake da ha'un da mimu. Allah ya buɗe ta da cewa hamim. Muna neman taimakon Allah subhanahu wataala ya agaza mana cin abin da zamu karanta da abin da zamu bayyana. Allah rahma bismillah.
Suratul Ahqaf makkiyatun wa haya 34 aya. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما أنذروا معرضون
wannan su malaman tafsirin sun ce al-ahqaf wato ba forest bane suka ce wato wasu tuddai ne na yashi ko kuma tuddan cikin dutsuna wato suka kewaye wurin sai su waɗannan mutane suka zo suka zauna an ce wato kamar wurin zama ne na irin kabilun wannan lokacin irin Sa'adawa wanda Allah ya musu manyan wato manyan gangan jiki nan suka zo wato suka zauna a wannan wurin Ubangiji ya bude sura da cewa bismillahirrahmanirrahim hamim Allahu a'lamu bi muradihi tanzilal kitabi wato littafi abin saukarwa minallahi daga wajen Allah madaukakin sarki al-azizi wanda yake mabuwaye al-hakimi wanda yake gani kullum mun ce in kaga al-qur'ani ya fara magana wato da irin wannan bakakken to za a fadi daraja ne wato na al-qur'ani da matsayin al-qur'ani Allah ya ce ma khalaqana samawati wal ardha lalle ba mahalicci sama wato da kasa ba wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su illa bil haqi sai da gaskiya ma'ana mun yi wannan halitta ne da yadalla ala kudratina dan ya nuna wa mutane wato girman ikon mu wa hadaniyatina da kadaitakar mu wa ajal musamma sannan kuma wato mun halicci sama da kasa da abin da yake ciki wato tsakanin sama da kasa wato karkashin ajali wanda Allah ya ambata kowanne abu a duniyar nan indai a duniyar ne yana da ajalin sa yawa wato an halicci wannan abu da ajali wanda yake lokacin sa saman nan da lokacin ta kasan nan da lokacin ta balle halittun da suke ciki wanda yake kowanne abu yana da lokacin wato karewar ajalin sa Allah ya ce waladina kafaru amma su kafirai wato mu'riduna suna masu kauda kai amma unziru bisa abin da ake kauratar da su abin da duk ake jan hankalin su ake nuna musu wato suna kauda kansu ba sa wato lura da shi
kula raitu ma tad'una min dunillahi aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati ituni bi kitabin min qabli hadha awasaratin min ilmin in kuntum sadiqin
Ubangiji ya ce kul ka gaya musu ara'aytum wato ku bar labari mana wato ku gaya min wato mata da una min dunillahi shin waɗannan gumaka da kuke bauta musu ko mabayan Allah wato aruni wato shine ku bar labari ma za kalqu min al-ardi me suka halitta ne kan wato daga cikin kasa a cikin wannan duniyar nan da Ubangiji ya halitta a cikin duk halittar nan duk abin da yake cikin duniyar nan Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi kafirai masu bautar gunki shin menene gumakan nan suka halitta akwai bishiyoyi ko sun halicci kwari ko sun halicci tsuntsaye ko sun halicci ruwa ko dutse ko mutane ko kuma ko meye ma a nuna a cikin duniyar nan menene wa'annan kafiran suka halitta
shi yasa Allah yake cewa kul ka gaya musu wato ara'aytum kubal labari ma tad'una min dunillahi wato abinda kuke bautawa kuma bayan Allah wato aruni ku nuna min ma za kalqu min al-ardi me suka halitta a cikin kasa ne am lahum shirkun fis samawati idan a kasa ba su halicci komai ba ba su iya san halicci komai ba ko kuma suna da shirkar wani halitta ne a sama ko akwai inda suka halicci wani abu ne a sama tare da halittar da Allah madaukakin sarki yayi wato shine suna da hannu a cikin halittar sama shine suna da shirka shine Allah ya ce am shirkun fis samawati ko kuma suna da shirka a cikin samai wato shine wato wannan hamza ta inkari ne mana ai ba su da shirka ba su da hannu cikin halittar sama da abin da yake sama kamar da ba su da hannu cikin halittar kasa da abin da yake wato cikin duniyar nan Allah ya ce ituni bi kitabin min qabli hadha idan akwai wata hujja da kuke da shi cewa waɗannan gumakan wato da kuke bauta musu wato akwai hujja na a bauta musu ko kuma akwai wani bayani wanda ya riga a wani littafi da aka saukar a cikin littafin da aka saukar a baya kafin alqur'ani wanda suka nuna waɗannan gumakan sun yi halitta ko kuma gumakan wato ko kuma a littafin an nuna waɗannan gumakan sun cancanta a bauta musu Allah ya ce to ku zo min da shi yawa ituni ku zo min da bikitabin da littafi wanda aka saukar min kafin alqur'ani aw asaratin min ilmi ko wani birbishin ilimi
wanda za a ce wanda mutanen da suka tasirantu da shi wanda za a yi amfani da shi wato wajen karfafa da'awarku bisa haji da'awarku wajen karfafa da'awarku a wajen bautar wato gumaka cewa annahu tuqaddikum ila Allah wai cewa gumakan za su kusantar da ku zuwa ga Allah ya kamata mutum ya zama mai hankali ya zama yana da istidlali da abin da zai kafa hujja da shi in an tambaye shi me yasa kake kaza me yasa mutum yake bautar gumaka suka ce suna bauta musu ne dan su kusantar da su zuwa ga Allah a ranar alkiyama ko kuma su zama su wasida a wajen amsa biyan bukatun su a wajen Allah in su roki Allah su ba su kai su roki Allah ya amsa musu ba amma in sun kama kafar gumaka su kuma gumaka za su wuce musu gaba Allah ya amsa musu biyan bukata sai Allah ya ce to a bashi dalili yace ka gaya musu su kawo mana wani dalili a cikin wani littafi wanda aka saukar shine ituni bi kitabin min qabli hadha ko ban wani dalili a littafin da aka saukar kafin alquran nan a wasaratin min ilmi ko wani birbishin ilimi wanda za ku dora wannan da'awar taku wato a kai Allah ya ce to ba za a samu ba wato shine yace musu ku kamin in kuntum sadiqin in gaskiya kuke wato a cikin da'awarku cewa wato ai gumakan nan wato su suke mu kaza su suke mu kaza Allah ya ce man adallu
wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim ghafilun
Allah ya ce wa man adallu babu wanda ya bacewa akan hanya mimman yad'u min dunillahi sama da wanda yake bauta mu wani abu kuma bayan Allah man la yastajibu lahu abinda ba zai amsa masa kowace irin bukata ba kuma ila yawmil qiyama har zuwa ran alqiyama wato kowane lokaci zai roke shi ba zai amsa masa ba bai san ma bai san yana rokan sa ba tunda ai kurin gangan itace ne ko kuma wato gangan dutse Allah yake cewa wato babu wanda ya bacewa a hanya wato sama da mai manya da umin dunillahi sama da wanda yake bauta mu abin wato yake bauta mu wani abu kuma bayan Allah man la yastajibu lahu abinda ba zai amsa masa ba zuwa ran alqiyama sune gumaka la yajibuna abidihim ba za su amsa masu bauta musu ba ila shay'in zuwa ga kowane abu yas'aluna wanda suke amsa musu abadan kuma har abada Allah ya ce wa hum addu'aihim ghafilun bil hasal masu ba zama ana musu bautar ba so li annahum jimadu la yaqiluna domin gaggar jiki ne wanda yake wato ba su da hankali na'am
wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'ada wa kanu bi ibadatihim kafiri
Allah ya ce wa idza hushira an-nasu ranan alkiyama ranan da za a tashi mutane a cikin kaburburan su Allah ya ce kanu lahum a'da'an za su zama su da gumakan abokanan gaba ne gumaka za su yi kokarin kare kansu cewa su ba su san ma ana bauta musu ba su ai ba su dare dutse ne aka sassaka ko kuma wato itace ne Allah madaukakin sarki zai ba su rai a ran nan ya ba su damar jawabi saboda haka za su yi gaba da su da waɗanda suka bauta musu Allah yake cewa a ranar alkiyama idza husharan nasu in an tada mutane kanu lahum a'da'an za su zama abokanan gaba da su da gumakansu wa kanu bi ibadatihim kafirin a ran nan gumakan za su wato cewa su san ma ba su bauta musu ba ko kuma su masu bautar wato za su kafirce cewa su ba su bautar gumaka ba yawa za su musu shine jahili ne za su musu ma'ana wa kanu bi ibadatihim abibati abidihim bautar gumakan da su mutanen suka yi to gumakan za su kafirce cewa ba su bauta musu ba ko kuma a su mutanen ne za su musu su ce wato su ba su yi bautar wato gumaka ba Allah ya ce wai za su tula alaihim
wai za su tula alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin
am yaquluna
naftari قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم
وبنجد يكي تشوى واتوى إذا تتلى عليهم إن أنكرنت وكافري القرآن آياتنا آيو يمنا القرآن بينات واندسكي واتو أفيل سين زاهرات واندسكي واتو ما سبين بيننو آيو قال الذين كفروا كافري سيسيشي مل الحق قوانا القرآن لما جاءهم يعين ديغو مسو هذا سير مبين وانا واتو سهرين واندكي مبيني الله سيسي أم يقولوا نفتره كوكو مالي سو كافري سيسي واسكي افتره محمد annabi sallallahu alaihi wasallam ne wato ya kirkiri wannan alqur'ani to kul ka ce musu ya rasulullah in iftaraitu in dai har ne na kirkire alqur'ani to falatun da kuna limin la shay'a ku din in Allah zai azabtar da ni alhaira bala ko da ta min komai ba da kuke cewa ni na kirkira in ni na kirkira na kuma jingina wa Allah ne wa Allah kariya nace Allah ne saukar min alhali ni na kirkiro to ranar lahira bala ko da ta min komai wato a wajen Allah ba shine bala ku tare ni daga shiga cikin azabar Allah ba ma'ana la taqdiruna ala dafi bala ku yi ije azabar ubangiji an ni gabari na ba idza azabani Allah in Allah zai min azaba wa alamu bi atfiduna fihi Allah madaukakin sarki wato ya san abinda kuke kutsawa kuke maganganu akai shine ya san bima ta kuluna fil qur'ani abinda kuke fada dangane da alqur'ani nan kafa bihi shahidan me sheda shine Allah ya isa tsakani na da ku shine kafa bihi shahidan baini wa bainakum me sheda tsakani na da ku shine Allah ya isa yi mana sheda wa huwa al-ghafur amma duk da haka ubangiji mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba ar-rahim mai jin kai ne wato falam yu'ajilukum bil uquba Allah bai gaggawa saukar wato kafiri azaba wato sai an ja kunnan sa in yake
kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu li wa la bikum in attabi'u illa ma yuhi ilai wa ma ana illa nazirun mubin
Allah ya ce kul ka gaya musu wato ma kuntu bid'an min ar-rusuli ni fa ba ni ne farkon manzo daga cikin manzannin da Allah ya saukar ba ma kuntu bid'an min ar-rusul ni ba ni ne farkon manzo da aka saukar a bayan kasa ba kar saba ga kalbi kasiru minhum manzanni da yawa sai da gane zuwa sun zo sun yi zamanin sun tafi ba kai fa tukazibuni me yasa za ku kalata ni inda a ce Allah madaukakin sarki bai taba aiko manzo ba sai a kaina ni ne farkon manzo a bayan kasa to sai ku ce ku ba ku taba jin Allah yana aiko wani manzo ba ma amma kuma Allah ya aiko manzanni da yawan gaske birjik sun zo sun yi mutane daban-daban wato al'ummai daban-daban wato wa'azi sai haka ba ni ne na farko ba ai ba mu mamaki kenan dan Allah madaukakin sarki wato ya aiko ni Allah ya ce ka ce musu wato ka gaya musu wa ma adari ma yuf'alu bi wa la bikum kuma ni din ma da kuwa ganni bawa ne na Allah ban san me zai Allah zai aikata da ni ba me kuma zai aikata da ku ba a gidan duniya ma'ana abinda aka ce malamai suka fassara wannan shine cewa da Allah ya ce ka ce musu kai ma baka san me Allah zai aikata da kai ba kuma su ma baka san me zai aikata da su ba malaman tafsiri suka ce ana nufin wai a ukhruj min baladi shin za a fita ni a garinmu kamar da sauran annabawa ma in sun yi wa'azi ake koran su a garin su am uqtulu ko za a kashe ni kamar da aka kashe irin sa annabi ha irin sa annabi zakariya wato shine kama wato fa'ala bil anbiya kabli kamar da aka aikata da annabawan da suka zo gurina autar muni bil hijara ko kuma za a jefe ni da tsakuwa ne am yusahu bikum ko kuma ku din Allah zai kisfe ku ne wato kal mukallibina qablakum kamar wa'anda suka kare ta manzani cikin al'umman da suka zo kafin ku in attabi'u illa ma yuha ilayya kace musu ni ba abin da nake bi sai abin da ubangiji na wato yayin wahayi shine alqur'ani ma'ana wala abtadi'u min indi banna kirkiran abu ta kaina bazan kirkira abu abinda Allah bai sa ni ba bai min umanni ba na kirkira in ce gashi yace to banna yin haka duk abin da ka gani wato in attabi'u illa ma yuha ilayya ni duk abin da nake bi abu ne ba bana bin komai face abin da wato ubangiji na yayin wahayi wa ma ana illa nazirun mubin sananni ba kowa bane sai mai gargadi mabayyanin gargadi malamai suka ce lokacin da aka saukar da wannan aya mushrikan Makka sai suna farin ciki wai ai manzon Allah ya ce shi ma bai san me za a aikata da shi ba saboda haka sai suna farin ciki da su da munafukai wa qalu suka ce kaifa natabi'u nabiyyan la yadri ma yaf'alu bihi wala bina to ya za mu yi mu ba annabin da shi ma bai san me za a aikata da shi ba balle kuma mu bai san me za a yi da shi bai san to mu ya za mu yi mu bi shi wato wa innahu la fadla lahu alaina ashe kenan tunda annabin shi ma bai san me za a aikata da shi ba bai fimu da komai ba kenan kamar da mu ba mu san yadda za a aikata da mu ba shi ma bai san yadda za a aikata da shi ba ashe babu wani fifiko tsakanin mu da shi to ya za mu yi wato mu bi shi to shine malaiki ta walawla annahu ibtada alladhi yaquluhu min tilka nafsi ashe kenan abinda muke fada inda ba dan shi ya kirkiri wannan alqur'anin yake fada da kayansa ba inda labari Allah sa ne ya saukar masa kamar da yake da'awa inda gaskiya Allah ne ya saukar masa to Allah zai bashi labarin halin da abinda yake abinda wato zai aikata da shi ma'ana sai suka ce wai walaula
annahu ibtada alladhi yaquluhu in baran shi yake kirkira alqur'ani mithl qaida bi sayyidi kan kansa ba la akbarahu alladhi ba'athahu bima yaf'alu bihi da wanda ya aiko shi da alqur'anin wato zai bashi labari me zai aikata da shi kun gane ko sai suka yi amfani da wannan sajau wato a matsayin wato wani abin da zasu wawuce da hankalin wato mabiyansu suka ce ai manzon Allah ma gashi ma bai san me za a yi da shi ba tunda shi ma gashi ya fara alqur'anin sa wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum ni ma ban san me za a aikata da ni ba kuma ban san me za a aikata da ku ba shine sai suka ce ashe kenan shi ma ya zama kamar mu tunda bai da wani matsayin da zai san wani abu to sai Allah ya saukada wato wata aya wanda ta nuskan wannan wa argama Allahu anfal kufar bi nuzulihi Allah ya turmusa hancin kafirai da saukar wannan aya shine fadin ubangiji wato li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara Allah yayi haka ne dan ya gafarta maka abinda kai a baya wato in ma kai da kuma abinda zakai a gaba wato kafin kai shi tun annabi bai yi abu ne kuskure ba Allah ya ce ya yi masa kuma Allah ya kiyaye shi ba zai aikata kuskuren ba amma duk da haka saboda girman matsayinsa Allah ya ce Allah ya gafarta masa abinda yayi na kuskure a baya sannan kuma ya gafarta masa abinda yayi na kuskure a gaba a kaddara in ma yayi wato sai sahabban manzon Allah suka ce da suka ji wannan aya ta sauka suka ce hani allaka ya rasulullah ka ji dadin ka ya manzon Allah la gar bayyana Allahu laka ma yaf'alu bika Allah ya bayyana maka abin da zai aikata da kai Allah ya nuna kai ba zai kama ka da laifi ba domin in kai laifin ma ya yafe maka shi kafin kai ma an yafe maka kuma a baya wanda za ka kama mutum da laifin bai jiwo ba kai baka jiwo ma Allah ya yafe maka in ma da kai saboda haka suka ce falaita shi'iruna ma huwa fa'ilun bina kai to mu ina ma mu ma mun san abin da za a aikata da mu sai Allah ya saukar da wannan alludikilallahu ludikilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu Allah yayi haka ne dan ya shigar da mu'mine maza da mu'mine mata wato gidan aljanna wanda korama ke karkashin gudana a karkashin katangunta haka na kuma Allah ya saki saukar da bashir mu'minina kai wa mu'mine albishir bi anna lahum min Allahi fadlan kabira cewa suna da falala wanda yake mai girma a wajen Allah to waɗannan ayoyin da sun sauka a farko musulunci ne wato kafin a yi bayanin makomar manzon Allah wato da kuma mu'mine da kuma wato makomar kafirai amma daga baya ai ayoyi sun nuna makomar kafirai ai sun nuna makomar mu'mine duk wanda ya bi Allah ya yi imani zamu ji albishirin da Allah ya tanada masa duk wanda kuma ya yi kafirci zamu ji shi ma abinda Allah ya tanada masa malai yake cewa illa fama kare da sallallahu alaihi wasallam duniya in ba dan haka ba manzon Allah bai bar duniyan nan ba hatta alamahu Allahu fil qur'ani sai da Allah ya gaya masa alqur'ani ma ya hasul lahu wal mu'minina wal kafirin fi dunya wal akhirah abinda Allah zai aikata da mu'mina da shi da kuma mu'minai da kuma kafirai a duniyan nan da kuma to a lahira duk sai Allah ya masa ijmalan wa tafsilan an masa shi a jumlatance an masa shi wato a rarrabe yana Allah yake cewa wato ka gaya musu in attabi'u illa ma yuha ilayya akwai nake ba sai abinda akai min wahayi wa ma ana illa nazirun mubin ne ko ba kowa bane sai mai gargadi mabayanin gargadi qura'aytu
kula ra'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi fa amana wastakbarutum inna allaha la yahdi alqawmaz zalimin
Allah ya ce kul gaya musu wa ra'aytum kubal labari wato maza halukum menene halinku kaka halinku zai kasance in kana min indila in wannan alqur'anin da kuke musawa daga wajen Allah yake to yaya za ku yi yanzu can a baya wato kuna Allah yake ce musu a ku kuna cewa ni ne kirkire alqur'anin nan wato ko wato cewa suke Allah ya ce am yaqulu naftarahu su kafire cewa suke yi wai iftarahu muhammadun annabi muhammadu ne ya kirkire alqur'anin nan har ma yake ce musu qul in iftaraituhu to ga ya musu inni na kirkira falatum likuna limin la shay'a ayra lahira kan Allah kaman da azaba ba za ku iya karbata ba to tunda suke cewa shi ya kirkire alqur'ani wato sai Allah yake cewa to sai Allah yake cewa qul ka gaya musu ara'aytum kubal labari in kana min indillahi in wannan alqur'ani da kuke cewa ne yake kira kuma aka waye gari a lahira kuma ya tabbata daga wajen Allah yake fa ya za'a yi shine Allah yake cewa gaya musu in kana min indillahi in alqur'ani daga wajen Allah yake wa kafartum bihi sai kuma kuka kafirce masa wa shahida shahidun min bani isra'ila, sai kuma aka samu wani wanda yake ya san karatun littafin at-taura, ya san yahudanci sosai, shi kuma sai ya goyi bayan alqur'ani. Shahida shahidun min bani isra'ila ana nufin Abdullah ibn Salam ne, wannan muka ba takaitaccen kissarsa, sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake daga cikin wato mafi sanin littafin at-taura a Madina, domin san tabo za a ɗebo wasu mutane da zai siyo manzon Allah tambayoyi na kuri da shi aka saka a ciki. An zaɓi gwanayen at-taura, aka tace aka fidda mutum 100, daga cikin 100 aka tace aka fidda mutum 10, to a 10 ma da aka tace wanda ya fi kowa sani shi Abdullah ibn Salam din ne. To aka sa shi ya jagoranci tawaga, da aka tafi da tambayoyi aka je aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To bayan wayannan tambayoyin shi kan gaba ɗaya musulunta, saboda haka shi ne Allah sai yake ba mu labarin anan da kuke cewa annabi ne ya kirkiri alqur'ani. Sai Allah yake ce to yanzu aka wayi gari a lahira, kuma sai ya zama alqur'anin da gaskiya Allah ne ya saukar da shi, wato wa kafartum bihi, kuma kuka kafirce da alqur'anin. Allah sai ya ce kuma aka samu wani yayi shaida a cikin ku, shine wa shaida shahidu min bani isra'ila, aka samu wani wanda yake daga cikin yan bani isra'ila yazo yayi shaida akan alqur'ani, ala mislihi, yayi shaida akan abin da yake cikin alqur'ani, shine irin abin da yake cikin littafin at-taura. To yaya za ku yi? Allah yake cewa har ma sai ya zama fa'amana, shi wanda yayi shaidan nan idan sun yi tambaya wa manzon Allah, manzon Allah yace kaza ne, sai yace kware da gaskiya haka ne, haka yake littafin at-taura ma. In suka sake tambaya, manzon Allah sai yace kaza ne, sai su yi lalle haka yake, shine ma'anar wa shaida shahidu bi bani isra'ila. Sai aka samu wani mai shaida tun ma bai yi imanin ba tukun daga cikin yan bani isra'ila, yana yin shaida akan abin da Muhammadu ya fada, shi yake daidai da abin da yake cikin littafin at-taura. Bayan an gama tattaunawa, Allah yace fa amana, kuma sai yi imani, ma'ana wato sai karba addini. Wastakabartum, amma ku kuma sai kuka girman kai, wato kuka karban addini, shine takabartum an imani, kuka girman kai gabarin yin imani. Wato to ku sani inna la ilaha illa qawmaz zalimin, lalle ubangiji baya shiriyar da mutane wato azzalimai, wato shiriya daga gare shi.
Na'am. Qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa idh lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim.
Na'am. Larabawan jahiliya suke cewa da suka ji alqur'ani, Allah haka to mene ke cewa alladhina kafaru, wato cewa suke su kafirai lil ladina amanu, ga mu'minai, wato dangane da musuluncin da suka shiga, wato da runguma annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi, suke cewa law kana khayran ma sabquna ilayhi, cewa wayannan mutanen ana ganin su wawayen mutane, talakawa masu ƙananan ƙarfi, wanda yake yawancin su ma mutanen ƙauye ne, sai suka ce ai law kana khayran ma sabquna ilayhi, inda musuluncin nan ko imanin nan alkhairi ne, ba su riga mu ba, saboda su suna ganin suna cikin gari, su suke ga su suke da wayewa, su suke da basira, su suke tafiye-tafiye na kasuwanci, su suke hada-hada ta rayuwar duniya, saboda haka sai suke ganin wasunsu kuma wato kamar ba su da basira da kikai ne, shi yasa ma suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, shine har ma cewa suke yi law kana khairan, da imanin nan alkhairi ne, ma sabaquna ilayhi, ba za su riga mu ba. Wa idh lam yahtadu bi, Allah ya ce yanzu sa faɗi wannan magana ko da Allah bai shirye da su zuwa ga yin imanin ba, wa idh lam yahtadu bi, ai Allah shi yake shirye da mutum zuwa ga imani, to yanzu ko da Allah bai shirye da su ba sa faɗi wannan magana, Allah ya ce fa sayquluna hadha, da sannu za su ce wannan alqur'ani ifkun mubin, ifkun qadim, ai tsohuwar ƙarya ne, ma'ana tatsuniyoyi ne irin da mutanen da, shi haka suke jinginawa alqur'ani. Allah ya ce fa sayquluna hadha ifkun qadim, da sannu za su ce alqur'anin nan ifkun, wata tatsuniya ne da aka kirkiro ta, qadimun, tsohuwar tatsuniya, ko kuma tatsuniya irin ta mutanen da. Min qablihi kitabu Musa,
min qablihi kitabu Musa imaman wa rahama, wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan litunzira allazina zalamu wa bushra lil muhsinin.
Allah yake cewa wato wa min qalbihi, wa min qablihi, kafin zuwan alqur'ani kitabu Musa, littafin annabi Musa ya zo, ai ba alqur'ani ne farkon littafi da mutanen Makka suka samu labarin sa ba, a kafin alqur'ani ma akwai littafin annabi Musa, shine littafin at-taura, ai yazo shi imaman, wato jagora ne wa rahama, dan da yake kuma wato rahama ne ga mu'minai, duk wanda ya imani da shi wato ya kuma riko da shi. Allah ya ce wa hadha kitabun musaddiqun, ga kuma littafi shi wannan alqur'ani shine hadha din, wa hadha wannan alqur'ani kitabu littafi ne musaddiqun lisanan arabiyan, littafi ne musaddiqun wanda yake gaskata littafan da suka zo kafin sa. Alqur'ani ya gaskata at-taura, ya gaskata injila, ya gaskata zabura, ya gaskata littafin sura ibrahim, ya gaskata duk sauran littafi da Allah madaukakin sai saukar kafin sa. Yawwa, ya gaskata su cewa littafi ne da Allah ya saukar in dai banda tushen da aka yi musu, to shine sai yake cewa lisanan arabiyan, shi kuma an saukar da shi da harshe balaraban harshe, ma'ana an saukar da shi da larabci, liyunzira alladhina zalamu, domin ayyuwa mutanen maka gargadi, ayi musu gargadi da yaransu, a saukar musu littafi da yaransu. Allah ya ce wa bushra almuslimin, kuma albishir ne ga dukkan wanda suka yi imani da wannan littafi. Na'am.
Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun.
Ubangiji yake cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah, kasan mu'minai wadanda suke cewa rabbuna Allah, Allah ne ubangijin mu. Wannan ayan tana da dadin fada, innal ladhina qalu rabbuna Allah, mutanen suke cewa Allah ne ubangijin mu, kaga ana magana kai tsaye da mu'minai ne. Allah ya ce thumma istaqamu, sannan sai suka tsaya kuma akan hanya, suna sallah, suna azumi, suna zakka, suna aikin haji, suna kokarin wato aikata abinda Allah ya musu umurni daidai karfinsu, suna barin abinda Allah ya hana su. Allah ya ce to ana musu albishir, fala khawfun alaihi, ba su da tsoro, wala hum yahzanun, ba su da bakin ciki. Alkaufu tsoro ne na zuwa lahira me za su tara, in zaka je inda baka taba sani ba kana shakka me zaka tara, to Allah ya ce a gaya musu ba su da tsoro, wala hum yahzanun, ba su da bakin ciki akan inda suka bari. Ka bar dukiyarka a duniya, ka bar ƴaƴanka, ka bar iyalanka, ka bar wata makarantarka da kake karantarwa, ka bar masallacinka da kake jagoranci, kana jin tsoro wannan abin da ka bari ya tozarta bayanka. Allah ya ce to ba za mu bar bayanka ya tozarta ba, za mu tare maka bayanka. To wannan shine Allah yake albishir a mu'minai, cewa gaban mai kyau ne ba tsoro, bayan da suka bari ma ba bakin ciki, Allah zai tare musu bayan su. Allah ya ce ulaika
ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun.
Allah ya ce ulaika, to waɗannan waɗanda muka ba su wa'ancan suffa, waɗanda suka ce innal ladina qalu rabbuna Allah, waɗanda suka ce Allah ne ubangijinmu, suma saqamu, sannan suka tsaya akan hanya, Allah yake cewa to wa'annan su ne ashabul janna, ɗan aljanna, in kana neman ɗan aljanna to wa'annan su ne ɗan aljanna. Khalidina fiha, sai ka bincika ka ga ko kana ciki ko baka ciki. Khalidina fiha, wato wa'anda za su dawama a aljannar jaza'an, wannan sakamako ne ya jazo ne da ake sakanta musu bima kanu ya amalu, saboda abinda suka aikata a gidan duniya. Na'am.
Wa wasaina al-insana biwalidayhi husna.
Na'am.
Hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an na'mala salihan taradehu wa aslih fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ulaika alladhina yatakabbalu anhum ahsana ma amilu wa yatajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna wa ala sidqi alladhi kanu yu'adu.
Ubangiji wato malai yake cewa wa sanal insani bi walidayhi, sai muka yi wa mutum wasiya bi walidayhi, ya kula da iyayensa. Da za a bude magana iyaye sai aka ce wasiya. Kullum abin da ake nufi da wasiya shine wato wani sako da ake so kai tsaye ya isa zuciyar mutane, kai tsaye ba kunne ba, ya isa zuciyar mutane. Shi yasa Allah ya kira shi wasiya, shi yasa akan harkar rabon gado Allah ya ce wasiya, akan harkar kula da marayu ya ce wasiya, akan harkar kula da iyaye ya ce wasiya, akan harkar mu'amala na bashi ya ce wasiya, akan harkar kadaita Allah ko shi ma ya ce wasiya. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkaruna. Wa'annan to aka ce musu wasiya. In an ce wasiya, wani sako ne wanda ake so kai tsaye a aike shi zuwa zukatan mutane, zuwa zukatan masu sauraro, mutum ya rike shi ya bashi kulawa da muhimmanci, sai aka ce wasiya. Wani abu ne wanda za kai ta kula da shi kai ta kula da shi kai ta kula da shi har bayan mutuwar wanda ya gaya maka yawa in mai mutuwa ne in ku Allah ne subhanahu wataala wanda yake wanzanzan sarki ne to shi in ya baka wasiya zaka kula kai din har iya mutuwar ka kai din shine Allah ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi mun yi wa mutum wasiya biwalidayhi dangane da iyayensa malam yake cewa lamma kana haqqul walidayni matluban wato ya kasance haƙin iyaye abu ne wanda ake neman sa wato da ya bada haƙin iyayensa bada haƙin lahi bayan ya bada haƙin Allah yana nema Allah zai yana cewa wato ku bautawa Allah ku kuma kyautata wa iyaye Allah bauta ake masa iyaye kuma kyautata musu ake yi to shine malai yake cewa to da ubangiji ye bayanin haƙin Allah nayi da kafire ba sa kade ta Allah suna wato musa alqur'ani suna kareta alqur'ani suna kareta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kareta alqur'ani ya kareta Allah basu kula da haƙin Allah ba to Allah sai bayan yayi waccan magana sai ya biyar da magana akan kula da haƙin iyaye Allah ya ce wato malai ce zakar wasiyatu bihi ma sai Allah kuma ya wasiya wato wa iyaye in an ce iyaye ana nufin uwa da uba uwa da uba in an ce iyaye su biyu ake fada wato suma ma ya ta'allaku bi huquqihi ta'ala wato sannan sai Allah ya bayani abinda yake kula da yake da alaka da haƙin sa malai ya ce wa munasabatu zikr wasiyati bil walidaini munasaba na ambatan ai wasiya a dan adam game da iyayensa aqiba zikr sifatu ahli janna bayan Allah ya ambace yan aljanna da yake cewa innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu wayanda suka ce Allah ne ubangijin mu kuma suka tsaya akan hanya Allah ya ce suna da aljanna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu suna da aljanna da ruwa ke wato gudana karkashin katangunta to anan sai yake cewa ulaika ashabul janna bayan ya ce falakufun alaihim wa lahum ya'dunu sai ce ulaika ashabul janna wayannan sune yan aljanna fi akalidun a cikin suke da wama to sai malam yace ashe kenan da wata alaka mai karfi tsakanin yi wa iyaye biyayya da kuma wato alakar yan aljanna shine abinda maliki sai wannan mana cewa tunda aka kawo yan aljanna Allah ya ce ulaika ashabul janna waɗannan sune yan aljanna kun fiha khalidun sanan masu da wama ne aljanna sai kuma sai ce muna yi wato mutum wasiya dangane da kula da iyayensa to sai malamai suka ce hikimar da alqur'ani yake so ya nusar da mu anan shine kulawa da iyaye yana sa mutum ya samu sunansa a cikin wayancan yan aljanna din da Allah ya ce ulaika ashabul janna sannan tozarta iyaye yana sa mutum ko sunansa ya shiga can kuma ya fita a cikin wancan sunan a cikin wayancan silali ko kuma diwani ko rijista na sunayen yan aljanna yawa kulawa da iyaye yana sa mutum ko sunansa bai shiga ba saboda wani sako Allah ya yafe masa kuma ya saka shi a cikin wato rijistar yan aljanna ko kuma rashin kula da iyayen da rashin martaba su yana sa mutum ko da sunansa ma sunan nasa ya fita to shine malai yake cewa Allah sai ya kulla alaka wato na yan aljanna kuma wato su zama in suna da addini kuma zama suna da wato kulawa da iyayen su shine yake cewa li annal insana domin shi mutum yaktalifu halahuma abawai sau da yawa halayensa yana canzawa tare da iyayensa halayensa yana canzawa tare da iyayensa faqad yabirruhuma fa yakunu mulhiqan bi ahli janna duk sanda mutum ya zama mai biyayya ne wa iyayensa mai kyautata wa iyayensa ne to kuma za ga sunansa kuma ya samu shiga cikin yan aljanna yace wa qadi aquma wani lokacin kuma za ga dan adam yana saba wa iyayensa fa yakunu mulhiqan bi ahli an-nari sai kuma ga ariskar da shi daga cikin yan wuta shi yasa Allah ta'ala sai ya yi magana wato don gani da wato matsayin wato iyaye sai ya ce wa wasainal insana biwalidayhi husnan mun yi wa mutum wasiya dan adam kenan biwalidayhi wajen kula da iyayensa husnan kyautai ya zama ya kyautata musu a wata kira'a aka ce ihsani mun masa umurni ya zama akwai ya zama yana kyautata wato ma iyayensa wato shine wato ai amarnahu kamar kace Allah yana cewa mun umurci mutum an yi husna ilaihi ma ya kyautata wa iyayensa wato fa nasiba ihsanan alal madar bi fi'il muqaddam saboda haka sai aka jingina wato madar na umannin aikin cewa mun yi wa bawa umanni yana kyautata wa iyayensa sai aka ce mun yi wa bawa umanni dangane da iyayensa kyautatawa mun gane ko shine Allah madaukakin sarki sai tuna wa mutum din matsayin iyayen domin sau da yawa mutum ba zai gane matsayin iyayen ba amma an tuna masa ba Allah ya ce masa ya sani iyayen nan su suka yi wannan aikin da Allah zai lissafa Allah ya ce hamalatu ummuhu uwarsa ta dauki cikin sa wato kurhan da rashin dadi da rashin so ko kuma kace tilas ta dauki ciki tilas domin shi ciki farkon shigarsa farin ciki ne malamai suka ce yana karamin nan farin ciki ne amma idan yayi nisa sai ya zama ko bakin ciki shi yasa aka ce mace mai ciki in cikin ta kai wata 6 to ana so ta yi wasiya saboda ta fi kusa da mutuwa saboda kusa da rayuwa ta yi wasiya sannan kuma malamai suka ce in cikin ta kai wata 6 ba za ta abin da ta ga dama da dukiyarta ba ita ta zo tana ga kashin yanzu hajaru mahajura ce za a taka mata birki saboda me saboda larurar wannan cikin a biyu ne ko ta sauke shi wato ko kuma ya sauke ta ko ta haife shi ya rayu ko ya mata sanadin mutuwa saboda haka shi yasa suka ce mace in cikin ta kai wata 6 zuwa aihuwa wato lokaci ne na tashin hankali lokaci ne take cikin damuwa lokaci ne take kullun hankalinta a tashe ne kullun zaka tana cewa to cikin Allah sai dai mu rabar shi lafiya kullun shine gurinta sai Allah yake tuna wa dan adam wajen kulawa da mahaifiyarsa ya tuna mahaifiyarsa fa ta shiga wannan halin a lokacin da yake cikin cikin mahaifiyarsa Allah yake cewa sai muka yi masa wasiya muka ce ya kula da iyayensa ya kyautata musu domin mai hamalatu ummuhu kurhan mahaifiyarsa ta dauke shi kurhan a cikin wahala wato wada'u kuma ta haife shi kurhan a cikin wahala mana ta dauke cikin sa a cikin damuwa ta haife shi a cikin damuwa ko kuma ta dauke cikin sa alama shakkatin cikin wahala sannan kuma ta haife shi alama shakkatin cikin wahala lokacin da aka zo aihu wannan kowa addu'a yake mata ai wanta tana nakuda kowa za ga yana mata addu'a Allah dai sauke ta lafiya Allah dai sauke ta lafiya ita ma tsoro take tana fargaba Allah sa dai mu rabar shi lafiya wani lokacin koda likita zai sa almakashi yayyanke dan a cikin mahaifiyarta a zare shi sala sala dan ta rayu muna take ita ne ta samu ta rabu da dan yauwa idan ta zo aihuwa ta rayuwarta take yi ba ta abin da ta haifa ba sai bayan ta haife yaron ya fito ta samu nutsuwa sannan kuma hankalinta sai ya koma kan dan in ta farfado tana tambayar iyayenta ko ungozoma da take kanta me na haifa ne sai a ce mata namiji ne ko mace sai kuma ta yi murna sau da yawa za ta haifa dan bata ga dan bata mutu sau da yawa za a je a binne ta da dan a cikin cikinta sai dai ranar lahira kowa ya tashi sau da yawa za ta haifa dan ta gan shi a cikin kwanakin abin din jini ya mata sanadi ta mutu ko dan ya mutu bayan ya azabtar da ita bai amfane ta ba kuma ya mu ya riga ta tafiya to shi yasa Allah sai ja hankalin mu nuna mana matsayin uwa ko malamai suka ce ubangiji sai fara nuna matsayin uwa da yake uwa ta fi wahala wada shi yasa ma Allah sai ba ta daraja kashi uku na uba sai ba ta daraja kashi uku na uba shi yasa sai aka fara gabatar da ita da wahalalunta ai ita ta dauki ciki ita ta yi wahala rike ciki wata 9 ko abin da ya kusa da haka sannan ita ta haifar da dan bayan wahalar aihuwan ta daudawayiyar shayar da dan da dukkan wahalhalin jego kashi fitsari kuka cikin dare lokacin ta yi abinci ta gaji tana bukatar bacci shi kuma ya hana ta bacci saboda haka irin wayannan wahalar Allah sai yake tuna mana yace wa wasiyatan insana biwalidai ihsanan muna yi wa dan adam wasiya ya kula da iyayensa ya kyautata musu Allah ya ce hamalatu ummuhu uwarsa ta dauke cikin sa kurhan da wahala wadda a kurhan ta sauke shi da wahala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra dawainiyar daukan cikin da dawainiyar yayan Allah ya ce wata 30 yana iya fin 30 amma dai aka ce mafi karanci wata 30 yaya za mu yi lissafa ciki da yaye wata 30 malamai suka ce yaye dai a wani guri ya ce wa fisaluhu fi amaini ana yaye yaro a shekara biyu ne to a cikin wata 30 ka dauke shekara biyu saurawa ta shida shi yasa malamai suka fada wani fiqh anan suka ce da idan aka aife shi dan wata 6 miji dole ya kalba bayya cewa ba dan sa bane dauki misalin ya aure budurwa ko ya aure bazawara wata 6 he ta aihu to yanzu ba zai ce ba dan sa bane ai ana daukan ciki da yaye a cikin wata 30 a wani gurin Allah ya ce wa fisalu fi amaini ala yayan dan da a cikin shekara biyu kaga an ka cire wata 24 saurawa wata 6 shi yasa mutum in ya auri mace wata 6 tana yi ta aihu shikenan dan sa ne wannan su malaman suka ce har ba kwana biyu uku ma duka ciki ya zama wata 5 da kwana 27 shi ma dan mutum ne mun gane ko saboda haka Allah sai yake cewa daukan cikin da yayan wata 30 ne to kaga wannan wata 30 din da Allah ya nuna mana ya gaya mana wato watanni ne wanda ba dare ba rana uwa kullun a cikin damuwa take kullun a cikin damuwa take in tana cikin hidimar biki ne yana goye a bayanta ko yana rike da ita a girjinta in a ko ina take guri kankani ne hatta cikin sallah baya rabuwa da ita hatta ban daki wata umbar same rike mata yaran ba haka za ta goya ta shiga ban daki da shi wato amanne yake da ita tsawon wata 30 din nan ai kaga wata 30 ba kwana 30 bane kai da wani lokacin zaka ga kurin din akai wuki ɗin ma kurin ba a je karatu ba yaran suke fita a ranka saboda ba su kuma makaranta ba saboda burwayar su kurin kaje kace kai Allah ma kai mu gobe ne tunan ku koma makaranta mutun ya huta to amma ita wata 30 din nan ba dare ba rana kuma a lokacin da mutun bai da buƙatar rabuwa da ita akwai lokacin da mutun yake da buƙatar rabuwa da ita lokacin mutun zai iya fita gurin abokan sa ko zai je makwata to amma wa'annan wata 30 din nan mutun yana manne da uwarsa ne sakan daya baya rabuwa da ita sai yana kusa da ita to shine Allah yake tuna mana wato wata 30 din nan ma'ana shine aqallu mulatul hamli wata 6 shine mafi karancin abinda mace za ta dauki ciki wal baqi sauran kuma sune akasar mulatul raba shine mafi yawan kwanakin shayarwa shi kuma shayar da nono mace ba za ta shayar da nono sama da wata 24 ba amma za ta iya yaro a shekara ɗaya ma shekara ɗaya za a iya yaro wata 15 wata 20 shekara biyu to amma bai ya wuce wata 24 ana ba yaro nono ba a wucewa ba a wucewa wata 24 saboda haka in yaro ya kai shekara biyu ko bai ya cin abinci dole a yaye shi a yi wahala koya masa cin abinci don wannan ka'ida ce na shari'a yawa amma idan yanzu misalin yaro sai aka yaye shi a shekara ɗaya sai hadar shi lafiya to uwa za ta iya mai da shi kan nononta za ta iya mai da shi zai iya koma kan nono yawa in dai ba an samu tazara ba ta yi da nonon kuma ya riga ya gurɓata ta yi da in ta ba shi kuma zai haifar masa matsala don kun san in ba a sha ba aka samu kamar sati guda to ruwan nonon ya gurɓata to nan ta ba yaron zai iya kamuwa da ciwo to ba za a shayar da yaro sama da wata shekara biyu ba sannan kuma idan mace ta zo da ɗa ɗan wata 6 dole miji ya karba dole miji ya karba ɗansa ne shine Allah yake ce mana wato uwa ta ɗau cikin ɗa bisa tilas ta haife shi bisa tilas wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara ɗaukan cikin da yayansa wata 30 ne Allah ya ce hatta idza balaga ashuddahu har sai ran da ɗan ya kai karfinsa wato ya kai shekarun nunar hankali malamai suka ce shekara 33 ko shekara 30 wato ko kuma wani adadi na shekara dan ya kai shekarun hankali wa balaga 40 sana ya kai shekarun gayar karfinsa shine ya kai cika shekara 40 in mutum ya kai shekara 40 to ya kai gayar karfinsa wato ya kai gayar karfinsa a lokacin zai iya tinkaran kowane irin kalubale na rayuwar duniya Allah ya ce to in ya cika shekara 40 shine mafi yawan karfi dan a cikin karfin mutane jullun mutane karfin su yana cika shekara 40 ne yawa daga shekara 27 lokacin karfin su yana cika a lokacin da yana shekara 27 za ka gan shi yana da karfi yana da kuma wato kumarin jiki daga nan in ya samu shekara 13 shine ya kai shekara 40 to karfin ya cika daga nan kuma sai koma baya to amma wani cikar karfin sai kan kai shekara 45 ma zuwa 50 shine gaya daga nan kuma sai dan adam ya fara raguwa komai sai ya fara raguwa karfin ido ya ragu ta kafa ta ragu ji ya ragu tunani ya ragu komai yana koma baya to shine Allah ya ce bawa in ya kai wannan wato sai kuma ya tunani canta sai ya tuna wato wahalar iyayensa ya halaka ya tana wahalar iyayensa ya tana wahalar da iyayensa suka yi kafin ya zo wannan matakin wato idan bawa da na gari ne sai addu'a yace kala sai yace rabbi ubangiji auzi'ini Allah ka kinsa min an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ni'mar da kai min wato kai ni mutum ba kai ni dabba ba kai ni mai hankali ba kai ni mawukaci ba sannan kai ni musulmi ba kai ni kafiri ba Allah ka min ni'ima Allah kimsa min na gode maka wannan ni'ima wa ala walidayya sannan kuma na gode wa iyayena bisa dawainiyata da suka yi daukan ciki har ya zuwa haihuwata da kuma har ya zuwa wato karfi na wa an a'mala salihan tardahu Allah kuma kai min ilhama wato na aikata abinda ka yadda da shi an ce wannan ta sauka kan sayyidina Abubakar ne shine yayi wa Allah madaukakin sarki godiya saboda ni'imar da Allah ya masa domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta samu gida irin gidan sayyidina Abubakar ba shi wato sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa sahabin annabi mahaifiyarsa sahabiyar annabi dansa sahabin annabi saboda haka Allah ya masa ni'ima gaba da baya shi yasa yayi wannan addu'a yace rabbi auzi'ini ubangiji ka kimsa mun ma an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya na gode wannan ni'ima da kai min wa ala walidayya da ni'imar da kai wa iyayena gana ina ganin abokanina da yawa iyayen sun karba musulunci amma ni iyayena sun karbi musulunci wa an a'mala salihan tardahu ubangiji ka kimsa mun kuma ne aikin da kai yadda da shi shika ce wannan wato ta sauka akan wato sayyidina Abubakar ne an ce shi sayyidina Abubakar ya zama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana dan shekara 18 a lokacin manzon Allah kuma yana shekara 20 mun gane ko yawa abokin sa ne tun yana shekara 18 manzon Allah yana shekara 20 ba sa rabuwa abokin sa ne tun ma ba aiko shi annabi ba suka je su je wajen harkar kasuwanci to wata rana sun je kasar Sham sun sauka a wani guri gindin wata bishiya kafin su karasa wato garin da zai ci sarin kaya wato faqara nabi sallallahu alaihi wasallam fi zillihi manzon Allah ya je kishin gida a gindin wata bishiyar wato gabaruwa ko kuma bishiyar magariya wa madha abubakar ila rahibin hunaka sayyidina abubakar shi kuma sai hango wata bukka a gefe gefan wannan bishiyar da annabi ya kwanta a gindin ta yana hutawa sai ya tafi wato zai ba mu wannan labarin saboda ya nuna mana tun dama suna tare har ma su kan tafi kasuwanci tare to a can Sham wannan waƙiyan ya faru zan Allah sun sauka za su huta sai ya tafi gindin wata bishiyar kaya sai ya dan kishin gida da yake yankin sahara ne ba bishiyoyi masu inuwa to yar wannan din ne ya je kishin gida a gindin bishiyar reshanta yana kishin gida wannan bishiyar take bishiyar Allah ta'ala ya dawo mata da rayuwarta ta ganye lokaci guda ta ganye kuma ta masa inuwa lif zan Allah ya bacci sai na Abubakar shi kuma sai gano wata bukka irin ta masu bota na kristoci dan suna irin wannan ruhubaniyancin mutun ya tafi jeji ya je ya buka yana bautar Allah a ciki kawai masu shiga itikafi masallaci to da ya ganshi wanda Allah yake cewa ma katabna ha alaihim mu ba mu rubuta musu irin wannan ruhubaniyancin ba su suka dora wa kansu aka samu matsala kuma Allah ya ce fa ma rawa haƙari a ta basu iya sun kiyaye sun bi dokokin Allah a cikin hemar ba sai zama mutun ya je ya hema yana bautar Allah sai ya bige kuma da sabon Allah a cikin hemar to shine Allah yake cewa basu kula da irin wannan ibadar da suke yi ibada ce wanda suka koya daga wajen Yahudawa to amma duk da Allah ya ce su suka kirkira su nasara irin wannan ruhuban din kaje ka fita ka kaurace wa mutane kaje ka danyi bukkarka ka rika bautar ubangijinka a cikin daki to ka san tunda su an yabe su da jahilci ka san kuma idan aka ce mutum jahili ne bai san addinin sa ba kuma yaje yace zai dabbaka addinin nasa to tadi zai yi to shi yasa yana cikin wannan hemar sai shi sayyidina Abubakar yaje same shi wato sai ya tambaye shi wasu fatawoyi game da lamarin addinin nasara sai yace masi wannan mai bautar man rajul ladhi fi dhil sidra wane ne a jikin wadigin akwai ta ginin waccan bishiyar magariyar yake ga sayyidina Abubakar kenan sai yake ce masa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sunansa Muhammadu ne sunan mahaifinsa Abdullahi sunan kakansa Abdul Muttalib sai wannan mai bauta yace haza wallahi nabiyin yace wallahi wannan annabi ne kenan kaga tun sai na Abubakar yana dan shekara 18 ya san manzon Allah annabi ne Allah zai aiko shi dan sai da masa zuwa yace haza wallahi nabiyun wallahi wancan annabi ne
yace ga masa yana Abubakar
yace wa masallata ta ha ba'da Isa ahadun illa haza yace tun zamanin annabi Isa da yazo ya zauna a gindin wannan bishiyar to babu kuma wanda ya sake zama a gindin ta sai shi shi ya gani a littafin At-Taura aka ce ma shi yasa ma yazo gurin ya zauna dan in an gaya masa ga shekarun da Allah zai aika annabi karshen zamani kuma in yazo zai yi wuce ta wannan gurin zuwa kasar Sham kasuwanci idan yazo kuma zai zauna a gindin wannan bishiyar magariya to shi yasa sai yazo kawai buka sa a gefe sai kuma Allah ya tarfa wa garin sa nono nan nan ku sai ga annabin yazo gurin duk da yake lokacin din ba aiko shi annabin ba to yake cewa wa huwa nabiyyu akhir zaman shine annabin karshen zamani saboda haka sai wannan magana ta wannan mai bauta akan addinin nasaranci sai ya sa ta shiga zuciyar sayyidina Abubakar tun a lokacin bai yi manzon Allah magana ba amma kuma wato sai yana kuma wato kiwon annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuma bashi kulawar da ta dace saboda haka tun a lokacin sai ya gaskata shine malai ke cewa wato fawqa fi qalbi Abubakar al-yaqin wa tazik wa kana la yafariqu nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin wala hadarin sai ya zama ya kara mannewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rabuwa da shi a zaman gida ko kuma wato a cikin bulaguro falan ma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 40 sana yayin da manzon Allah ya kai shekara 40 wa karamallahu ta'ala bi nubuwati Allah kuma ya girmama manzon Allah da bashi annabta waqtasahu bi risalati ya kuma kebe shi da bashi manzanci don annabtar daban manzancin daban bayan Allah ya bashi annabta to kuma ran da zai bashi manzanci sai ya ce masa ya ayyuhal mudaffir kun fa'anzir to ran nan kuma manzanci ya tabbata ya kai mai lulluwa kun fa'anzir ta shika je ka fara yi mutane gargadi ka kira mutane zuwa ga addini to ran nan kuma sai aka masa stamp akan wato takardar manzancin sa to aka ce wato tun a wannan ranan a day 1 nan nan dashi manzo a ran nan sai na Abubakar ya musulunta a wannan a day 1 don shine na farko da manzon Allah ya zo masa sallan addini yace Allah ya aiko ni annabi yace na yi imani da kai aka ce a manya a kofar a waje wanda ya fara musulunta sai na Abubakar a matasa sai na Ali a cikin gida kuma a mata ina nana Khadija to aka ce lokacin nan sai na Abubakar yana kai shekara 38 manzon Allah kuma yana shekara 40 saboda haka sai ya daga hannu yayi addu'a shine wannan addu'an da Allah ya hakaito mana wato labarin ta a cikin wasiyar da Allah ya wada ya kula da haƙin iyayensa Allah yake cewa wato walam ma balaga yake cewa hatta iza balaga ashuddahu har lokacin da bawan nawa ya kai karfin sa wa balaga 40 sana ya kai shekara 40 kale yakan ce rabbi ubangiji auzi'ini ubangiji ka kimsa min an ashkura ni'ima ta kallati an amta alayya wato ka gode wa ni'ima da kai min wa ala walidi da ni'ima da kai wa iyaye na duk muka zama masu kade taka wa an amara salihan tardahu kuma ya zama wato na aikata aikin da kai yadda da shi wato aka ce sai na Abubakar sai da yanta wato bayi guda tara mu'minai wadanda ake azabtar da su dan Allah irin su Bilal ya saye su da kudi mai tsada wato yan tasu wato dan Allah wa aslihi li fi zuriyati Allah ka kyauta ta mun a cikin zuriyata sai bo da haka sai ya zama zuriyarsa a wani lokacin dukkan su mu'minai ne yace inni tubtu ilayka ubangiji ina tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimin ina daga cikin wato musulmai Allah ce ulaika wadannan wato bayan Allah masu fadan irin wadannan magana sune alladhina takabbalu anhum ahsana ma amilu Allah ya ce sune muke karba musu mafi kyawun abin da suka aikata a gidan duniya wa natajawazu an sayyi'atihim wato kuma muke kauda kai ga kurakuran su in sun yi kurakure ma sai mu yafe musu fi ashabul janna kuma su ma suna cikin yan aljanna irin wa'ancan mutanen da Allah ya kitawa ulaika ashabul janna wa'annan sune yan aljanna hum fiya khalidun mun gane ko ulaika ashabul janna khalidina fiya jaza'an bima kanu ya'malu to sai Allah sai ya hada su sai ya hada su wa'annan da kuma wa'ancan wanda bayan su aka fara batun maganar wasiya akan wato da ya kula da mahaifansa to Allah ta'ala a wannan ayar ba kawo ma maganar uba ba amma kuma cewa wa wasainal insana bi walidayhi uban shi ma ya shigo ciki yawa mun yi wa dan adam wasiya ya kula da mahaifansa iyayensa ba ce mahaifiyarsa ba to amma sai aka fada matsayin kun uwa sai aka fada matsayin ta aka shiru a matsayin uwa Aisha ma uwa yana da matsayi ko Aisha ya rike uwa da sa dauke da wainiyar dan yawa shi ya rike uwar dade dai wasu iyayen wani lokacin dangane da hidimar yara sai kaga tausayawar su yayi kadan a mata lokacin da dan gida mai ta da kuka sai ya ce shi wallahi yana so ya bacci ya gaja a office ko ya gaja a gora kaza sai ya dau sallah sai ta hukumar gida ya kwanciya sa ya batta da dan ya hana ta bacci dan shi da daddare in bai bacci ba to uwarsa ma bata yin bacci to kaga wannan yana daga girman hakkin iyaye yaya masu wayo ko da Allah bai raya su da iyayensu ba to basa yadda su daga hannun su roki Allah wani alheri abun Allah ba tare da sa iyayensu a ciki ba so yana daga cikin abin da malamai suka ce iyaye matsayin da Allah ya ba su wato ko da sun mutu in bawa bai daina musu addu'a ba bawa kuma ba zai daina samun sauƙin rayuwa ba amma ran da dukkan manta da iyayenka to ranan kuma rayuwa sai ta cikurkure maka sai ta cikurkurewa kaga da kyar kake ci da kyar kake sha kuma wani lokacin sai ga wani abin takeici mutum yana da iyayen kuma iyayen nan masu kananan karfi ne amma mutum ya tafi bariki ya zaman sa dudum baya tunanin ma ya barba da gura shi yasa a barikin sai ka tausaya masa ko yana samu ko yana gurin samu wallahi ba za ka hasken samu a jikinsa ba saboda me saboda iyaye iyaye suna da matsayi Allah ya ce ko kafire ne a kyautata musu inda yace kana saurara musu sai inda idan suka ce za su hana ka kabilokokin Allah Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun in suka ce sai sun takura ka kai shirka cikin abin da baka da ilimi Allah ya ce fala tu tibu mananka kar ka bisu kullun na yawa shi mu'amala na duniya kan ka bisu malamai suka ce ko da iyayen mutum suna cin mushe ne arna ne suna cin mushe aka ce in sun kamo mushen su ya karba ya kyara musu ya yi musu abin da ransu zai dade kada ma ya zo gaban su yana gyara mushen yana tsutar da yawo in yi wannan ya munana musu dan haka Allah ya ce wala taqullahuma uffin wala tanharhuma kada kai musu komai karancin abin da zai so sa musu da shine uffi mafi karancin magana da za ta bata re Allah ya ce karka musu wala tanharhuma karka musu tsawa karka zo gaban su kuna magana ka daga murya ko kuna magana da iyayenka kana kallon cikin idanunsu wannan da baya daga cikin ladabi wato na da na gari iyaye suna da daraja kuma matsawan an daraja su an girmama su yakan yi sanadiyar mutum ya shiga gidan aljanna yakan yi kuma sanadiyar mutum ya samu sauki a rayuwarsa ta duniya kula da iyaye abu ne wanda yake muhimmi kula da iyaye abu ne wanda yake muhimmi sau da yawa zaka ga jarabawa da mutum yake shiga sai kaga mutum ya fi girmama sarkunansa iyayen matarsa saboda iyayensa da suka haife shi sai kaga iyayen matarka suna da alfurma a gurinka suna da alfurma kafin su nema ma kana ta tarewa kaga meye zaka kafaranta musu re amma ga iyaye kuma suna zauna a zaure sai dai ka zo ka wuce wai dan kai ka dauki nauyin abin da ake ci a gida shine kur saboda kai kake ci da gidan shikenan ba su da wata alfurma wannan babban kuskure ne babban kuskure muke yi iyaye ba abun wasa bane kuma wallahi mutum yana musu addu'a duk san da yasa goshin in sun mutu fa duk san da kasa goshin kaka zaka musu addu'a duk san da kake tahiya zaka musu addu'a duk san da ka zauna wani zaman ka na addu'ar ka cikin dare tsakaninka da ubangijin ka ka musu addu'a wallahi rayuwarka ba za ta takura ba zaka samu sauki domin su matsalan iyaye tun a duniya Allah yake nuna wa mutum yake biya bashin tun a duniya in aka kyautata musu rayuwa ta kyau kan muna na musu tun a duniya mutum zai fara ganin rayuwar bata da sauki a cikinsa saboda haka dole mu ja hankali da yake mafiya yawan mu inda muke zaune a nan dukan mu matasa ne yawanci duk muna da iyaye a gida sun manyanta wasu ba su da karfi wasu ba su da lafiya wasu kuma a suna da makarfin to ko suna da karfin ko mahaifinka yana da karfin daukan dawainiyar gida ka rika yin wani abu dan ka faranta masa da mahaifi mahaifi ba abun wasa bane ko kuma iyaye ba abun wasa bane musamman ma uwa ba abun wasa bane shi yasa wani ya zo tambaye manzo Allah ce ya rasulullahi ina da uwa da uba waye zan fi girmamawa Allah ya ce mahaifiyarka yace sai waye ce sai mahaifiyarka yace sai waye ce sai mahaifiyarka sai yace sai mahaifinka malamai suka ce wannan ya nuna girman matsayin uwa ninki uku na uba ne aka ce ai Allah ne ya faɗa alqur'ani hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu sarasul shahra ga daukar ciki ga aihuwa ga kuma rene wa'annan darajoji sai Allah ya fara sai ya ba uwa saboda wannan wahalhalu da ta yi a wannan zamani saboda haka wannan zamani ne wanda ƴaƴa da yawa ba su doki iyaye da kima da mutuntawa ba. Ya kamata mutum ya mai da hankali ya san iyayensa, in Allah ya raya masa iyayensa to Allah ya so shi da rahama ne. Allah duk wanda Allah ya ja kwanan iyayensa suka yi nisan kwana to Allah yana son sa da rahama ne. Yawwa Allah yana son sa da rahama ne. Inda Allah ya ga dama tun kana yaro sai karbaran iyayen naka. Saboda haka ba za ka ci gajiyar su ba. To amma sai Allah ya ja kwanan su to ya ba su makullin aljanna ne a hannunsu in kai musu biyayya su bude maka ka shiga. Haka manzo Allah yake faɗa wani hadisi yace aljannatu tahtu aqdamil ummahati, yace aljanna tana karkashin dugagi dugadugin iyaye mata, ku yi musu biyayya su dage kafafunsu ku shiga aljanna. Saboda haka yi wa iyaye biyayya yana daga cikin abin da yake sa wato da ya samu gidan aljanna. Malaika Jibrilu wata rana ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar Juma'a. Manzon Allah zai hawo minbari zai fara kuduba. Da ya taka matakala na ɗaya na minbari sai aka ji manzon Allah ya ce amin. Sahabbansa suna cikin masallaci suna zaune ba su ga Jibrilu ba. Ya sake dora kafarsa a matakala ta biyu sai suka ji ya ce amin, ba su ga kowa ba. Ya dora kafa ta uku suka ce amin. To bayan sallar Juma'a sai suka tambaye suka ce ya Rasulullahi, mun ji wani abun da muke da bukatar ƙarin bayani. Za ka hau minbari ka taka kafarka na ɗaya ka ce amin, ya ce malaika Jibrilu ne ya ce min duk mutumin da watan Ramadan ya kama har ya kare bai yi abin da Ubangiji zai gafarta masa ba, kada Allah ya gafarta masa. Ya ce na ce amin. Ya ce in ce amin, na ce amin. Ya ce haka na a cikin magana na ya ce duk mutumin da Allah ya ja kwanan iyayensa biyu bai musu biyayya da zai samu gidan aljanna ba, kada Allah ya sa ya samu gidan aljanna. Ya ce ka ce amin, na ce amin. Ya ce wanda aka ambace ni, aka ce aka ambaci Muhammadu a gurinsa bai min salati ba, bai ce sallallahu alaihi wasallam ba, ya ce shi ma kada Allah ya ba shi gidan aljanna. Ya ce ka ce amin, na ce amin. To kaga sai aka saka iyaye a ciki. Saboda haka ake son biyayya wa iyaye, kuma su iyaye kullum addu'arsu wa ƴaƴa Allah ya raya ƴaƴa ne. Kullum addu'arsu wa ƴaƴa yaran nan Allah zai tashe su, Allah zai tashe su, Allah ya karfafe su. Kullum tunanin iyaye ya za su yi su taimaka ƴaƴansu su zama akan kafafunsu, amma tunanin ƴaƴa ya za su yi iyayensu mutu. Shi ne tunanin ƴaƴa kullum abin da ya ce mu samu dai mu rabu da tsofin nan lafiya. Mu rabu da su, tunaninsu kenan, mu rabu da su, mu rabu da tsofin nan lafiya shi ne su mutu. Amma kuma shi tsofan kullum tunaninsa shi ne ya ƴaƴan nan za su yi su zama mutane. To kaga kenan ashe dole in ba mu fahimci wannan alaka dangantaka mai kyau ba tsakanin iyaye ba za mu girma iyayen nan wato yadda ya dace ba. Saboda haka Allah ya raya maka iyayenka, ai kana da gurin amsa addu'a. In za ka fita da safe ka zo ka gaishe shi, za mu tafi nema ai mana addu'a. Addu'ar sa babu shamaki tsakaninta da Allah, tsakanin iyaye da Allah a wajen amsa addu'a babu shamaki. Za mu tafi nema ai mana addu'a, ya ce a dawo lafiya, Allah ya maka albarka. To wannan in ka rasa shi ba karamin asara kai ba. Amma sai goni ya gina gidansa a can bayan gari, ga iyayensa a cikin tsohon gari, sati guda zai bai leko su ba. Kullum wai shi yana tafiya kasuwa da wuri, kullum ko yana tafiya gona da wuri, iyayen suna nan su kwana su tashi a gari daya, amma ba zai je ga yasa kwana ba ya suka tashi ba. To wannan babban kuskure ne, babban kuskure muke shi yasa abubuwan muke cikurkuɗewa mu rasa dalili. To ga dalili kuma a gida, dole sai mun zo mun gyara wannan alaka. Mu gyara wannan alaka. In dai zaka sa yankan nama biyu a bakinka, to ka tabbata mahaifinka ya sa yanka daya a bakinsa. Yawa ya sa yanka daya a bakinsa. Duk sanda ka samu wani abu mai daɗi kaɗanci, ka tuna da iyayenka. Ka tuna da iyayenka. Saboda don ai kana yaro, za a kawo abin kaɗan ma su haƙura su baka ka ci. Yawa in baka san wannan ba ka duba kai abin da kake yi wa iyayenka. In baka san iyayenka sun maka ba, to kai ka duba abin da kake yi wa iyayenka. Abu nawa ne za a kawo ɗanka ɗan ka ce a raba wa yaran nan, kai ka haƙura. To ya kamata ka tuna da wannan karimcin da suka yi maka yanzu tunda kana nan, ba hana kai ƴaƴanka ba amma kar ka manta da su. Ba ka manta da su ba, kai ma Allah madaukakin sarki zai yarwata maka cikin arzikinka. Ba za mu rufe saboda lokaci, mun ja bayani don gane da matsayin iyaye abinda muka faɗa daidai. Allah ya karɓa mu ne ba mu lada. Wannan ma kuskure, Allah madaukakin sarki ya fi mana. Assalamu alaikum.